إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أشيغ بدا كرتمنا بنجر مصله الحديث أولا مكرن تابع البركة مكرن تر ابن تيمية a wannan rana ta litinin wacce ta yi daidai da ranar 21 ga watan al-muharram hijira 1440 wanda ya daidai da ranar 1 ga watan 10/2018 miladiya wanda za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatunmu na manzumatul bayquniya wanda karatu ne akan ilimin mustalahul hadis malamin da ya wallafa wannan littafi muka ce sunansa Umar bin Muhammad Kutaha bin Muhammad bin Futuh al-Bayquni al-Dimashqi al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu a shekara ta 1080 a karni na 11 kenan wanda a darasin da ya gabata mun karanta baitin farko a cikin wannan manzuma ta Bayquniya wanda baitin farko din malin ya fara shi da godiya ga Allah wanda yace abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyyin ursila ina farawa da godiya ga Allah ina mai salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin annabin da aka aiko karin bayani da sharhi akan kalmomin wannan baiti sun gabata a darasin da ya gabata da haka yau da izinin Allah ta'ala baiti na biyu zamu karanta wanda yace wazimin aqsamil hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda to wannan baiti kamar da mun karanta shi yanzu kun karanta mana shi ɗaya bayan ɗaya kuma mun bi karatun sa mun maimaita har kun riki yanda ake karanta shi yanzu zamu yi sharhin ɗaya kun kalmomin sa abinda yake kunshe da shi wanda in kun duba zaka ga an bude shi da wawun yace wazimin aqsamil hadithi idda wannan wawun din malamai suna kiranta wawul isti'naf wawun ce isti'nafiyya kamar malamin yana cewa bayan na gama fara wannan waƙe nawa da bismillah da godiya ga Allah da salati ga manzon Allah yace to zi min aqsamil hadisi idda zi din nan ismul ishara ne wanda ana ishara da shi lil fardatil muannasa al qariba al aqila wa ghayr al aqila ana amfani da zi ga mace guda daya wato mace guda daya wanda take kusa da kai ba nesa ba sannan mai hankali ko mara hankali sannan kuma ana raba ta zuwa ga ha'ut tanbih a ce hazi ko a ce hazihi asalin sunan zi ne ko zihi amma sai a sa ha'ut tanbih a ce hazi ko hazihi an gane to anan an yi ishara da shi ne zuwa ga jam'in ghayrul uqala an raba shi zuwa ga jam'u ghayrul uqala jam'i na wanda ba masu hankali ba shi yasa sai aka yi ishara da ismul ishara na mace guda daya domin jam'in wanda ba masu hankali ba kasan ba a yi musu jam'i da ismul ishara na uqala inda masu hankali ne sai a ce ha ula'i wa'annan in suna kusa in suna nesa a ce ula'ika in suna da yawa ko amma abinda ba mai hankali ba ba a cewa ha'ulai sai dai a ce masa hazi'i hazihi ko ai amfani da hazi ai amfani da wato ism na ishara na mace kamar da alqur'ani ma zaka ga yana tafiya da wannan salo yace wa qalu hazihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim yace wa qalu hazihi an'amun sai suka ce wa'annan dabbobi ne ba su ce wa qalu ha'ula'i an'amun ba saboda an'amun ghayru uqala ne dabbobi wa'annan wasu dabbu wa'annan dabbobi ne wa harsun da kayan amfanin gona hijrun wanda mun katange su la yata'amuha illa man nasha'u bi za'mihim ba wanda zai ci su sai wanda muka so haka a aya ta gaba suka ce wa qalu ma fi butuni hazihi al'ami khalisatu lizukurina wa muharramun ala azwajina, abinda yake cikin cikin wa'annan dabbobin. Kaga sai suka ce wa qalu ma fi butuni hazihi al'am, bas ce wa qalu ma fi butuni ha'ula'il an'am ba, dan ha'ula'i ana amfani da ita ne ga jam'il uqala, wannan kuma jam'i ne na ghairul uqala, domin aqsamul hadis kaga ba uqala bane, shi yasa sai yi amfani da zi. Kamar yana cewa wa hazihi min aqsamil hadis idda, ko wa hazi min aqsamil hadis idda, to nan muka ce ismul ishara ne. To shi kuma idan aka samu ismul ishara dole sai an samu al musharu ilaihi, abinda aka yi ishara zuwa gare shi. To nan abinda aka yi ishara gare shi, idan abinda malai yake mana ishara zuwa gare shi, idan har yayi isharar ne kafin ya gama rubutun littafin, to sai ya zama kamar yana mana ishara ne da abinda ya kiyaye a cikin kwakwalwarsa wanda yake so ya rubuta mana. Kenan wahazi, wannan abinda yake cikin kwakwalwata da nake so in rubuta muku, min aqsamil hadisi idda, yana daga cikin wani kaso na ilimin hadisi kididdigagge. An gane? Idan kuma bayan ya riga ya rubuta ne sai yake son ya mana ishara, to kenan ya mana ishara ne zuwa ga abinda ya rubuta. Kenan wazi, wannan abinda yake hannuna, min aqsamil hadisi idda, yana daga cikin wani kaso na wato ilimin hadisi kididdigagge. An gane wannan? Da yace min aqsamil hadis, ma'anarsa ai min aqsami ilmil hadis, yana daga cikin wani kaso ba duka ba, shi yasa ya kawo min din nan tab'idiyya, wanda min din harfi jarrin ce aqsam majrurun biha, sai ta zama ta zo na litab'id, min aqsamil hadis wani kaso ne daga cikin ilimin hadisi ba duka ba kenan. Daga tun farko dai bai mana alƙawalin zai kawo duka abin da ya shafi ilimin hadisi ba, ya ce dai zai kawo wani bangare daga ciki, min aqsami ilmil hadis wani kaso na ilimin hadisi. Al hadis anan da yace min aqsamil hadis, shin me yake nufi? Ilmin yana nufin ilmul hadisi riwaya, ko yana nufin ilmul hadisi diraya? A bayan mun darasin da ya gabata mun ce ilimin hadisi iri biyu ne, akwai riwaya ilmul hadisi, riwaya akwai ilmul hadisi diraya. To ilmul hadisi riwaya shine abin da yake bincike akan zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da manzon Allah ya faɗa, ko ya aikata, ko ya ga ana yi bai hana ba, ko wata sifa ta halittarsa, ko wata sifa ta ɗabi'arsa. Wannan shine in aka ce ilmul hadisi riwaya, yana bincike akan wannan bangaren. Amma aka ce ilmul hadisi diraya, shi kuma ilimi ne da yake bincike akan halin rawi wal marwi, yana bincike akan halin wanda ya ruwaito hadisin da abin da ya ruwaito. Ta aiwa wanda ya ruwaito hadisin karɓaɓɓe ne, amma abin da ya ruwaito ya ƙi karɓuwa saboda wani dalili da muka faɗa a baya, shi kuma za mu sake faɗarsa nan gaba in mun zo daidai wurin. Kuma ta aiwa rawin ya zama ba karɓaɓɓe ba, amma hadisin sai ya karɓu. To shi ilmul hadisi diraya yana bincike akan halin rawi da kuma marwiyin wanda ya ruwaito hadisin da abin da ya ruwaito. To anan da yace wazi min aqsamil hadisi, al hadisi anan malamai sun rinjaye da cewa yana nufin ilmul hadisi dirayata, yana nufin ilimin hadisi diraya, ma'ana abin da ya shafi ilimin masdarul hadis ta fuskar riwaya wanda ya ruwaito da abin da ya ruwaito, shine abin da yake nufi anan min aqsamil hadisi idda. Kalmar idda wanda ya rufe wannan gaba ta farko da shi, wazi min aqsamil hadisi idda, ma'anarta ai adadun laysa bikasir, wani kaso ne na ilimin hadisi kididdigagge, shine ma'anar idda, abinda aka kididdige shi. To wanda Allah ya ce waskurullaha fi ayyamin ma'dudat, kai kalmar ma'duda abinda aka kididdige, aka ce ana magana azumin watan Ramadan, aka ce ayyamun ma'dudat, ko azumin watan Ramadan wasu kwanaku ne kididdigaggu. To shi ma nan da yace idda yana nufin wani bangare ne na ilimin hadisi kididdigagge wanda bai zai wuce nau'i 32 ba, zai kawo mana nau'i 32 ne na wato ilimin hadisi a cikin baiti 34, to zai kawo mana nau'in hadisi 32. Sannan kuma cikin nau'ukan akwai nau'in da zai zo wanda yake banta da matanin hadisi, nau'in da ya zo akwai nau'in da zai kawo mana na hadisi, amma kuma nau'in yake banta ne kadai ga matanin hadisi, kamar hadisi kamar marfu'i da mauqufi. Idan aka ce marfu'i ko aka ce mauqufi, wannan ya shafi matanin hadisi ne, sannan kuma akwai abin da yake banta ga sanadi kadai, sanadin hadisin kadai, kamar idan aka ce al-ali ko aka ce an-nazil, akwai hadisi ali akwai hadisi nazil, kamar yadda zamu bi ta kan baitin da zai kawo wanda zai ce wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhaka alladhi qad nazala, duk wanda mazajensa suka yi karanci to zai samu daraja ta sama, wanda mazajensa suka yi yawa darajarsa za ta sauka. Ma'ana hadisi idan aka bi silsilar hadisi aka samu mutum uku ne kadai cikin isnadin sa, wani ya rawaito daga wani daga sahabi manzo Allah kaza zuwa ga manzo Allah, mutum na uku, to yanzu idan aka kawo kuma wannan ruwayar ko wata ruwayar da za a samu mutum biyar, lambar ɗaya ta rawaito daga lambar biyu, lambar biyu daga lambar uku, lambar uku daga lambar hudu, lambar hudu daga lambar biyar, na biyar din ya zama shi da sahabin, to wancan da yazo da mazaje uku yafi wannan da yazo da mazaje biyar daukaka, dan mazajen na karuwa martabar hadisin na raguwa. Ina fata fahimta. To shi wannan ana lura da wannan bangaren a cikin isnadin hadisi, ana lura da mazajen hadisin, yawan su da rashin yawan su, wannan ya shafi sanadi ne kadai banda matani kenan. Sannan kuma zai kawo bangaren da ya shafi sanadin da matanin a hadi, kamar kalmar sahihi da hasan da da'ifi, idan kace wannan hadisin sahihi ne ko wannan hadisin hasan ne ko wannan hadisin da'ifi ne, wannan ya shafi matanin, ya shafi sanadin gaba daya. To a lokacin da yake cewa idda, yana nufin zai kawo wani bangare na nau'in ilimin hadisi kididdigagge tsakanin wanda yake da alaka da matanin hadisi da wanda yake da alaka da sanadin hadisi da kuma wanda yake da alaka da dukkan biyun a lokaci guda. Yace wa kullu wahidin ata wa hadda, kowanne ɗaya daga cikin su ata ya zo wa haddahu da ta'rifin sa. Wannan wawun din ita ma dai wawul isti'naf ce, kullu din nan sai zama mubtada ne kuma ya zama mudafin ne, wahidin mudafin ilayhi. Wannan ata din kaga shi kuma ya zama fi'ili madi ne, kaga ya zama fi'ili ne na ata, fa'il din sa damiri ne mustatirun taqdiruhu huwa. Wa haddahu wannan wawun din sai ta zama wawul ma'iyya ce, wannan kadan daga cikin bangaren abin da ya shafi li'irabin kenan. To a lokacin da yace wa kullu wahidin, ma'ana nufin kowanne ɗaya daga cikin abin da zai kawo na ilimin hadisin ata ya zo wa haddahu, a lokacin da yace ata wa haddahu, wannan wawun din da ta zo tsakanin ata da kuma wa haddahu, wannan wawun din za ta iya zama wawul ataf kuma za ta iya zama wawul ma'iyya, amma mu dauke ta a matsayin wawul ma'iyya yafi zama fasahar larabci, yafi zama afsah, sai zama wa haddahu maf'ul ne ma'ahu, sai zama wawun din bi ma'ana ma'a, ai wa kullu wahidin ata ma'a haddihi, kowanne ɗaya daga cikin hadisan ya zo tare da, kaga wawul ma'iyya kenan, tare da haddihi, haddu din nan wa haddahu din nan da ya kawo sai zama maf'ul ne ma'ahu. Domin ka'idar larabci idan aka yi atafi akan damiri mustatir ko damiri muttasil, idan aka yi atafi akan damiri muttasil ko damiri munfasil ko damiri mustatir ko munfasil, damiri mustatir ko muttasil, idan ba damiri bane munfasil ba ismu zahir bane, atafin an yi shi ne akan damiri mustatir, to atafin yana da rauni, adafin sai ya zama yana da rauni, abinda yafi zama daidai a mayar da shi wawul ma'iyya zai fi dacewa. Misali a lokacin da Balarabe zai ce Muhammadun ja'a, Muhammadun ya zo, a matsayin fa'il din sa damiri ne mustatir taqdiruhu huwa, kaga na mun samu damiri mustatir, sai ya zama wa aliyan zai fi dacewa, sai mu ce wa aliyan, sai ya zama wawun din wawul ma'iyya ce, aliyan ya zama maf'ulun ma'ahu, bi ma'ana ja'a Muhammadun ma'a aliyin, Muhammadin ya zo tare da Aliyu, ya fi zama fasaha fiye da mu ce Muhammadun ja'a wa Aliyun. Idan muka ce Muhammadun ja'a wa Aliyun, nan adafi ne muka yi, amma tunda adafi ne akan damiri mustatir to sai zama adafin yana da rauni. Shi yasa idan aka samu irin wannan, Laraba suna sanya damiri muttasil a damiri munfasil kafin su yi adafi. Lokacin da mutum yace ja'a Muhammadun ja'a, yana son zai yi adafi, maimakon ya ce wa Aliyu sai sa kalmar huwa tsakaninsu, sai ya ce Muhammadun ja'a huwa wa Aliyu. Kun gane? Muhammadun ja'a huwa wa aliyu sai zama huwa damiri ne munfasil to idan aka yi adafin aliyu akan damiri munfasil wannan yayi amma in aka yi shi akan damiri mustatir ko kuma damiri muttasil sai zama yana da rauni shi yasa a waƙe suke cewa wa in ala damiri raf'in muttasil atafta fafsil bid damiri munfasil aw fasilin ma wa bila faslin yarid fi an-nazmi mashiyan wada'afahu taqid hada waqi yana da wayar karantawa ana abinda suke cewa wa in ala damir raf'il muttasil atafta idan zaka yi adafi akan damiri muttasil ko mustatir ba munfasil ba yace to fafsil bid damiri raba tsakanin su ta hanyar shigar da damiri al munfasil ta hanyar shigar da damiri munfasil aw fasilin ko dai a samu dai wani fasili ma ko dai na menene wa bila faslin idan ko baka sa wani fasil ba yarid ka koro bayanin ka a haka ba tare da fasil ba to fin nazmi a cikin tsarin bayanin ka to fashiyan sai zama wannan nazm din ka yayi rauni wa dha'afahu taqid saboda haka kai ka kudurce raunin sa ma'ana kai adafi mai rauni shi yasa hatta a qur'ani zaka ga idan ubangiji zai yi adafin wani akan damiri munfasil sai ya same damiri muttasil mu dauki misali lokacin da Allah ta'ala yace yake hakaito mana bayani akan bani Isra'il da suke wa annabi Musa jafa'i suka ce masa izhab anta wa rabbuka faqatila suka ce izhab anta wa rabbuka sai da suka sa anta ba su ce izhab wa rabbuka faqatila in aka yi hakan ma yayi adafin yayi amma yana da rauni saboda an yi adafi ne akan damiri mustatir izhab fa'iluhu damir mustatir wa taqdiruhu anta ya kace izhab wa rabbuka adafin yayi amma yana da rauni shi yasa ubangiji yasa anta dan a nuna fasahar larabci izhab anta wa rabbuka faqatila kaga babban mutunci a ce izhab wa rabbuka faqatila ai duka daya ne amma me amfanin kawo anta saboda adafin yafi karfi yafi zama fasaha haka gaba da annabi Musa Allah yace masa izhab anta wa akhuka wala taqufa la tanaya fi zikri fala tanaya fi zikri cikin suratu taha izhab anta wa akhuka ba ce in Allah yace izhab wa akhuka yayi kaje kai da dan uwanka abinda yake izhab ya zamo damiri na mustatir taqdiruhu anta to sai aka kawo fasil fasil din shine damiri muttasil damiri munfasil izhab anta wa rabbuka izhab anta wa akhuka wala tanaya fi zikri to wannan kenan saboda haka anan mu dauke shi a matsayin wawul ma'iyya shine abinda zai fi dacewa kenan a lokacin da yace wa kullu wahidin ata wa haddahu ai wa kullu wahidin ata ma ahadi kowanne ɗaya daga cikin hadisin yazo tare da haddin sa al haddu da larabci ma'anan sa kowanne yazo tare da ta'arifin sa abinda zai bayyana shi daga wanin sa abinda zai bambamce shi daga wanin sa shine al haddu domin kalmar al-haddu da larabci ma'ananta ta'arifu shay'i ta'arifi game da abu asalin kalmar haddu a lugar larabci ma'ananta al-man'u hana abu shi yasa iyakokin Allah yake musu tilka hududullah wa inna iyakokin Allah ne dan suna hana a tsallaka ko ma'anansa al-man'u haka mai gadi ana ce masa haddad saboda yana hana wanda bai dace ya shigo kuma yana hana wanda bai dace ya fita iya ga dan gidan zai fita sai ya hana in ga wani zai shigo bai dade shi ba sai ya hana sai ake kiransa haddad mai iyakancewa haka mai takaba ana cewa abin da take yi na takaba din nan ana ce masa istihdad saboda yana hana takaba tana hana wa mace yin ado sai ake kiran takaba da suna istihdad ana wata ado da sauransu da kaza da kaza kiran da yayi ma'anar alhaddu da zarfi shine almanu amma suna kiran ta'arifi da suna alhaddu me yasa suke kiran ta'arifi da suna al-hadd suka ce liman ihdakhila min al-khuruj wal-kharij min al-dukhul saboda kullun ta'arifi yana hana abin da yake ciki ya fita yana hana abin da yake waje ya shigo idan aka yi ta'arifin abu to wannan ta'arifin ya iyakance shi wani abu da yake waje ba zai shigo ba wani abin da yake ciki ba zai fita ba shi yasa a istilahi suke kiran ta'arifi da shine idan aka ce ta'arif ma'ana al-hadd a istilahi shine al-wasf al-muhit bi mawsufihi sifar da ta kewaye abin sifatawarta ta ko'ina ta yadda za ta bambance shi da waninsa. A takaice dai kalmar al-haddu ma'anar haddu wa kullu wahidin atawa wa kullu wahidin atawa haddahu ai atawa ta'rifuhu atawa ta'rifuhu, kowanne ɗaya daga cikin hadisan ya zo tare da ta'rifinsa. Amma suna cewa dole ita kalmar al-haddu abinda duk ya kasance haddi ne ai iyakance shi, to wannan iyakar ta kasance mutarridan sannan kuma ta kasance munakisan, mutarrid munakis, idan mu za ta hana wani abu ya shigo sannan kuma za ta hana wani abu ya fita, shi ne mutarridun munakis. Dole ya kasance ta hada ta'rifi ya hada wa'innan sifofin guda biyu, ya kasance mutarrid ne ai mani ne, wani abu da yake waje ba zai shigo ba, sannan kuma kasance munakis ne, ta'rifin an zagaye ta ko ina duk abin da ake bukata an shigo da shi, abin da yake ciki ba zai fita ba. Shi yasa suka ce idan aka ce al-haddu, shi al-haddu wanda shine ma'ana shine ta'rifi, suka ce yushtaratu alla yakhruju anhu shay'un min al-mahdud wa alla yadkhulu fihi shay'un min ghayr al-mahdud. Dole kowane ta'rifi a sa masa sharadi, kada wani abin da yake ciki ya fita, kada wani abin da yake waje ya shigo. Kamar iyakan Niger misali, Baturawa sun zo sun sa mu Niger iyaka ba, aka ce wannan ita ce kartu Niger, kenan iyakan Niger. Yanzu kana iya mayar da maradi ta zama Nigeria? Ba zai yi ba, ba za ka fitar da wani abu ba daga cikin iyakan Niger, maradi ba za ta iya zama Nigeria ba, ya yi haka ta fita daga wannan haddin. Sannan za ka iya mayar da Katsina ta zama Niger? In kai hakan ka shigo da wani abu wanda baya cikin iyakar, to wannan shine ma'anan haddi, shine ma'anan ta'rifi, abinda zai hana abinda yake ciki ya shigo ya kuma hana abinda yake waje, abin da yake ciki ya fita ya kuma hana abin da yake waje ya shigo. Bari in buga misali dan ku gane, ku yi hakuri dan na kamar na kawo kalmomi masu nauyi nauyi, kana gane dalibai, in ka kawo wata ibara mai nauyi kana gane kasala a idansu. Bari in kawo misali dan ku dan samu kwarin jiki. Ko misali idan muka ce al-insanu haywanun natiqun, wannan ta'rifin dan Adam ne, dan Adam wata dabba ce mai magana, to wannan mun yi wa dan Adam ta'rifi da wani haddi wanda yake mutarridun munakis, wanda zai hana wani abu ya shigo ya kuma hana abin da yake ciki ya fita. Idan ka rage kalma ko da guda ɗaya cikin wannan ta'rifin, to zai zama haddin naka bai yi ba, iyakar taka ba ta iyakanto ba. In ka cire wani abu da yake ciki kuma haka, idan ka ce al-insanu haywanun, kai shiru al-insanu haywanu, ko kuma a lokacin da kace al-insanu haywanu, kaga anan ka cire abinda ba haywan ba, ka cire itatuwa, ka cire duwatsu, su ba a ce musu mai dan Adam, saboda kai masa ta'rifi da haywan, ita kuma kalmar haywan ta shafi abu mai rai. A lokacin da kace masa natiqun, nan ka cire awaki da tumaki, akuya ba za ta shigo ba dan akuya ba ta magana. Yanzu kalmar natiqun din nan da ka iyakance kai ta'rifi da ita, yanzu kaga za ta hana awaki su shigo. Amma lokacin da kace haywanin, ka hana abin da yake ba mai rai ya shigo. Lokacin da kace natiqun, kuma ka hana abin da ba mai magana ba ya shigo. Sai kasance wannan haddin ya zama cikakke, wani abu ba zai shigo ba, wanda yake waje, wani abin da yake ciki kuma ba zai fita ba. Domin da a ce zaka ce al-insanu haywanin kadai kai shiru, kace al-insanu haywanin, akuya za ta iya shigowa ko ba za ta iya shigowa ba? Za ta iya shigowa, dan ita ma haywan ce. An gane wannan? Haka kuma idan ka ce al-insanu haywanun natiqun aqilun, ka karo kalmar aqilun, ku kiyaye da kyau, al-insanu haywanun natiqun aqilun, ai yanzu kai kari, ka kara aqilun, to yanzu wannan zai sa wani abin da yake waje ya shigo, zai sa abin da yake, wani abin da yake ciki ya fita, dan mahaukata za su fita. Tunda ka sa aqil, to kaga shi mahaukaci na farko dai insanun ne, natiqun ne, amma da kasa yana mai rai ne kuma yana magana. Amma lokacin da kasa aqilun, kaga ka cire mahaukaci, dan shi ba aqil bane. Ashe shigar da kalmar aqil za ta sa mai mahaukaci ya fita daga ciki ta'rifinka, alali shi ma insanun ne, haywanu ne natiq. Haka kuma idan ka cire kalmar natiq, ka bar haywan, dabba za ta shigo. Habaita dole ta'rifin ya zama ta ko ina ka katangance, wani abu da yake ciki ba zai fita ba, wani abu da yake waje ba zai shigo ba. mu ƙara muku wani misali guda ɗaya. Ga misali na biyu, mu ɗauki arwalla. A lokacin da kake cewa al-wudu'u huwa ghuslul a'da'il arba'a, arwalla ita ce wanke gaɓoɓi guda huɗu, ka tsaya daga nan. To wannan tarifin ka bai yi ba, domin wani zai iya zuwa ya wanke gaɓoɓi guda huɗu ko bai arwalla ba. Me gaɓoɓi guda huɗu? Fuska, abin da ya shafi baki da hanci gaba ɗaya ne, hannu gaba ɗaya ce, kai da kunnuwa gaba ɗaya ce, ƙafafuwa gaba ɗaya ce. Kaga arwalla, wanke gaba huɗu shine arwalla. To idan mutum ya zo ya wanke gaɓoɓi mun nan guda huɗu, kowanne wanke gaba huɗun ne zai iya zama arwalla? A'a, dole sai ka ƙara ala sifatin mausufa, ala sifatin makhsusa. Sai ka yi ƙarin ala sifatin makhsusa, sai ka ce al-wudu'u huwa ghuslul a'da'il arba'a ala sifatin makhsusa. Arwalla shine ka wanke gaɓoɓin nan guda huɗu da wata sifa sananniya. Wace sifa ce? A fara wanke fuska, sannan hannu, sannan kai, sannan ƙafafuwa. Amma idan ka zo ka fara wanke ƙafa, ka wanke kai, ka wanke hannu, sannan ka wanke fuska daga ƙarshe, abinda kai sunan shi arwalla? Ba sunan shi arwalla ba, dan baka yi shi ala sifatin makhsusa ba. A gane? To dole wannan ta'rifi ya kasance haka. Haka kuma idan ka ƙara wata kalma akan wannan ta'rifin, kace al-wudu'u huwa ghuslul a'da'il arba'a salasan ala sifatin makhsusa, arwalla ita ce wanke gaɓoɓin nan guda huɗu so uku uku akan wata sifa sananniya. Kalmar salasan ɗin nan da ka ƙara za ta sa ka cire wani abu, domin akwai arwalla wadda ake wankewa ɗaya-ɗaya. Ta yi ko ba ta yi ba? Ta yi. Idan mutum ya arwalla ya wanke gaɓoɓinsa so ɗaya-ɗaya, arwallan ta yi ko ba ta yi ba? Ta yi. Akwai hadisi akan haka. Idan mutum ya arwalla ya wanke gaɓoɓinsa so biyu-biyu, arwallan ta yi ko ba ta yi ba? Ta yi. Ashe da ka kawo ƙaidin salasa, kenan za ka cire arwalla ɗaya-ɗaya, za ka cire arwalla biyu-biyu, alhali duka arwalla ce. A ce ta'arifinka zai zamo cikakke a lokacin da zaka ce al-wudu'u huwa ghuslu a'da'il arba'a ala sifatin makhsusa. To wannan shi ake kira ne ta'arifi. Ala kulli halin dai, idan aka ce al-haddu shine ta'arifi, ma'anan ta'arifi kuma shine al-wasful muhitu bi mawsufihi al-mumayyizu lahu an ghayrihi, shine sifar da zata kewaye abin sifatawarta ta ko'ina, wanda zata bambance shi daga wani, zata bambance shi daga waninsa. Sannan kuma muka ce sharadin ya kasance mutarridan ne, munakis ya kasance mani' ne, wani abin da yake waje ba zai shigo ba. La yakhruju shay'un min afradihi, abin da yake ciki na ɗaiɗaikunsa ba zai fita ba. Wa la yadkhulu fihi shay'un min ghayri afradihi, wani abin da yake wajensa kuma ba zai shigo ba. Shi yasa malai yace wa kullu wahidin ata wa hadda, kowanne ɗaya daga cikin nau'ukan nan na ilimin hadisi ya zo tare da ta'arifinsa a iyakance. Wannan shine karshe. Akwai wata fa'ida da za mu rufe da ita saboda lokaci ya yi. A tsari na rubutun littafi, marubuta littafi suna sanya wata ƙa'ida. Idan mawallafin littafi zai rubuta littafi, a hutubar littafin, hutubar littafin wanda zai buɗe littafin da ita, ana buƙatar ya kawo wasu abubuwa guda takwas. Guda nawa? Guda takwas. Huɗu a matsayin wajibin sana'ar rubutu, ba wai wajibi a shari'a ba, wajibi a wajen marubuta. Huɗu kuma a matsayin ba wajibi, a matsayin mandub, a matsayin mandub a wajensu, a wajen marubuta. Abubuwa guda takwas ake buƙata mutum ya yi huɗuba da su, ya buɗe huɗubar littafinsa da su. Guda huɗu wanda suke wajibi. Na farko, ana buƙatar ya buɗe huɗubar littafinsa da bismillah. Na biyu, ya sa hamdala, alhamdulillah. Na uku, ya sa shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Na huɗu, ya sa as-salat, salatu ala nabi, ya sa salati ga manzon Allah. Shi yasa idan ka zo kai hudubatul haja, kaga duk ka haɗo su. إن الحمد لله باين كاي بس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تازو. إن كذو كرشي كما كي سلاتي إذا كاهد وإن أبوى قد أهدو على الوجوب أوجن سارم ربطون هدوبة أغاني تو أكو كما قد أهدو وندسو كما على الندبي ودبا دولي بني. Na farko, sanya kalmar amma ba'adu, bayan kayi suka ce amma ba'ad, sai ka fara rubutun littafin ka kaza 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 to amma ba din ba dole bane na biyu tasmiyatun nafsi ka ambaci sunan kanka a san kai wane ne marubucin idan ni ne wani kaza 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 ka dan bada wani labari akan ka ko da sunan ka ne ka rubuta na uku tasmiyatul kitab yi ma littafin suna wannan littafin na suna masa iziya wannan littafin na suna masa risala littafin sunansa kaza an gane sannan abu na hudu bara'atul muttali wato ka harare ka bayyana wa mutane abinda kake son kai bayani akan sa shin akan fiqhu zaka yi bayani ko akan ilimin hadisi ko akan tafsiri ko akan kaza to wannan su kuma alal nadbi ne to idan muka dawo muka ga wannan baitutuka guda biyu da malai ya kawo su ne matsayin hudubar littafin kun gane su ne a matsayin huduba ta bude littafin sa abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairin nabiyyin ursila wazim min aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda yanzu ya kare huduba to idan muka duba wannan hutuba ta shi zamu ga abubuwan nan guda takwas bai kawo su duka ba an fahimta abubuwan nan guda takwas bai kawo su duka ba hatta na wajubkin bai kawo shahada ba ya dai kawo bismillah kamar da suka ce yayi bismillah kafin ya fara sannan ya kawo hamdala sannan ya kawo salati aw babu shahada ko sannan kuma wajen abin da yake alal nadbi ya kawo biyu bai kawo biyu ba ya kawo abin da zai bayani akan sa yace wazimin aqsamil hadisi idda sannan can karshe yace wa samaituha manzumatul bayquni na suna mata manzuma ta bayquniya ta bayquni amma bai kawo biyun ba babu amma ba'du sannan babu amma ba'du babu me ake ce masa bai kawo kuma sunan shi ba bai rubuta sunan shi ba shi yasa muka ce ai an sha wahala wajen sanin sunan shi hatta wannan sunan da muke fada a yanzu wanda muka ce shine Umar bin Muhammad bin Futuh ko Taha bin Muhammad bin Futuh ba kowane malami ne yadda cewa sunan shi ne wasu ne dai suka fada shikenan sai muka dauka muna ambata amma ba kowa bane ya yarda wannan sunan shi ne dan shi da yayin littafin bai rubuta sunan shi ba to me yasa bai cika wannan kaida ba ta marubuta malamai suka ce akwai dalili saboda waƙe rubutun waƙe yana da wahala dan haka ba komai bane zaka iya tsarawa idan yace zai rubuta waƙe bismillah da waƙe kaga dole ya canza ta daga tsarin bismillah ta asali wanda kuma ba daidai bane haka idan zai rubuta kalmar shahada cikin waƙe dole ya canza ta daga tsarin ta na asali wanda kuma wannan zai iya zama ba daidai ba shi yasa bai kawo su a rubuce ba sannan kuma wajen ambaton sunan shi mun faɗi cewa wasu sun ce ko dan saboda zuhudu ne bai hudu sunan shi ba wasu suka ce a ko dan kamin ya rubuta sunan ne Allah ya masa rasu amma dai ta kawo dalilai da malamai suke kawo abin da yasa bai rubuta ba sannan ita kanta amma ba'du ita ma cikin waki tana da wahalar shigowa ko ba dole bane sannan abu na biyu akwai abin da yake in dai ba shine asalin rubutun ba to ba shi bane maqsad abinda ba ilimi bane to bai zama maqsadi dan haka wannan hudubatul haja ba maqsad bace dole bane sai an kawo ta cikakkiya yanda aka sani sannan kuma yayi hakan saboda ya gaggauta fa'idan ta da dalibi kar ya cika dalibi da bayani ba tare da ya kawo fa'idar abin da yake so ya bashi ba dan idan yace zai kawo su duka to yana bukatar ya baiti hudu ko biyar kafin ya kammala to kaga an ja dalibi da tsawo kafin a fara bashi abin da yake bukata amma cikin baiti biyu kaga ya dan taba abin da ya taba shikenan kuma daga nan sai ya shiga bayani akan abin da zai kawo na fannonin hadisi dan haka baiti na gaba da zamu karanta in mun zo darasi na gaba shine wanda zai fara kawo mana bayani akan menene akan fannonin hadisi ko in ce nau'ukan hadisi zai fara da sahihi awwalu has sahihu wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'an yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi kaga nan ya ba wa hadisin ne sifofi guda biyar in ka cire kowace daga ciki ta'arifin bai cika ba in ka karo wata ta'arifin zai samu matsala ya bashi ya ce ya sa masa sharadin ittisalus sanad ya zama sanadinsa ya inga sanadinsa ya hadu da juna an samu ittisalus sanad awwalu has sahihu wa huwa muttasal hadisi sahihi huwa muttasal isnadu wanda isnadinsa ya sadu da juna lambar 1 ta karbo daga lambar 2 ta karbo daga 3 ta karbo daga 4 4 ta karbo daga 5 abai aka ce lambar 1 ta karbo daga 3 kaga an samu inqita'i kaga bai zama muttasilus sanad ba ya rasa wannan sharadin da haka ba zai zama sahihi ba sannan sharadi na gaba yace wa lam yushazza aw yu'an asamu adamu shuzuz asamu adamul illa idan babu shuzuzi babu illa. Za mu zo bayani in mun zo darasi mai zuwa mu ji meye shuzuzi meye illa. Yanzu sharadi nawa kenan? Uku. Sannan sharadi na biyar da na shida yace ruhi adlun, wanda zai ruwaito shi zama adali ne ba fasiki ba. Za mu zo mu ji menene adala, yaya adala take. Sannan kuma yace dabitun, wanda yake da kaifin harda. Za mu zo mu ji menene abdabut, an gane? Yace kuma shi ma ya ruwaito shi a mislihi, daga irin sa haka. Mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi, wanda za a dogara da hardarsa da kuma naqal dinsa. To kaga wannan ya fara mana da hadisi sahihi, kuma ga sharuɗan da zai bashi wanda zamu zo mu ji bayani akan su. Kenan daga darasi mai zuwa ne zamu fara bayani akan nau'ukan hadisin, kuma zamu fara da sahihi da izinin Allah. Da haka anan zamu tsaya da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah babu lada. Kurakurai Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.